Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gubel tare da Ibrahim Kalmasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. Yau ranar Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin za ku ji cewa muryar Amurka ta gudanar da wani taron tattaunawa da masu sauraro da kuma masu ruwa da tsaki game da yadda wannan gidan rediyo ke gudanar da shirye-shiryensa. Haka kuma za ku ji yadda aka yi kira gwamnatin Najeriya da samar da tsaro tare da cika ka'idojin Amurka da ta nema domin mayar da ƙasa gajerin ƙasashen da za su iya samun damar zuwa Amurka domin ci rani. Sannan kuma muna tafa da sabon shirin shan kwaya wanda Binta S. Yero ta shirya kuma za ta gabatar. Muna kuma tafa da sharhin jaridan Najeriya. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu sauraro ke kira kuna ajiye mana. Amma yin sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka a ta bakinsa ta kakkabo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga China. Alhalin kuwa jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. Mun yi tayin taimaka ma kasar China, to amma ba za mu yarda dubban mutane su ta shigo mana ba. Alhalin kuwa ta yiwu suna dauke da wannan matsalar. Ma'ana cutar murar coronavirus, a cewar Trump, yayin da yake magana da kafar labarai ta Fox News a wata hira ta musamman da aka yi da shi gabanin gasar kwallon zarika ruga ta Amurka rukunin Super Bowl, ya kara da cewa za mu ga ƙarshen abin, to amma mun kakkabo cutar. Mai bayar da shawara ga ƙasar Amurka kan tsaro Robert O'Brien ya faɗi a wani shiri na gidan talabijin na CBS mai suna First Nation cewa wannan gwamnatin ta Amurka ta yi tayin taimaka ma China. Alal misali, tayin tura ƙwararru daga cibiyar daƙile bazuwar cututtuka da kuma rigakafinsu. To amma har yanzu China ba ta yi na'am da wannan tayin ba. Ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a yau ɗin da Litini, wanda wannan shi ne ma babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020. Fagen ya cinkushe da 'yan takara 11 waɗanda kowannensu ke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat don kauda yiwuwar sake zaben shugaban Amurka Donald Trump a watan Nuwamba. Yayin da ake dosar yau ɗin nan Litini an jima kaɗan, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa Senator Bernie Sanders da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kankan, a yayin da kuma Senator Elizabeth Warren da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg ke bin su dab a baya. To amma dama daga cikin masu zuwa wannan zaben na fidda ɗan takara sun ce ba su yanke shawara kan wanda za su zaɓa ba.
To kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su, za mu leƙa Najeriya, inda sashen Hausa na Murya Amurka ya gudanar taron zauren BOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattaunawa da masu sauraro da yadda kan yadda sashen ke gudanar da shirye-shirye. Ga rahoton da Hawwa Umar ta haɗo mana.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattaunawa da masu sauraro game da yadda sashen ke gudanar da shirye-shirye. Taron mai taken kai da Muryar Amurka mai zaka ce kan shekaru 41 da buɗe sashen ya samu halartar ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da Muryar Ma'abota, kafafen yaɗa labaru da cigaban ƙasa, rayuwar matasa a yau, Hausa Fulani da ƙungiyar zaman lafiya ta Kefi a jihar Nasarawa. Shugaban kungiyar Hausa Fulani a Abuja Yakubu Sa'idu ya yaba da irin shirye-shiryen da sashen ke gabatarwa.
A shirye-shiryen da suke yadawa shirye-shirye ne na sauraron jama'a. Sun san me jama'a suke so, kuma sun san ina ake so a kai jama'a don su gane wani abu da ke zuwa musu nan gaba. Shirye-shirye ne wanda yake yana tafiya da zamani, kuma ana kawo su a lokacin da ya dace. Shirye-shiryen su dukkan su suna kan hanya.
Nasir Isa, chairman na Arewa ta Tsakiya na wannan kungiyar. ta rayuwar mu ayoyu ta Wayanas Association. Ina jin dadin shirye-shiryen da take yi da kuma ci gaban da take kawowa a duniya gaba daya. Muryar Amurka ita ce ta kawo ci gaban mu da daukakar wannan yare namu na Hausa.
Abdullahi Adamu Yarima, Chairman Fulhouse Madaka Hausa Fulani na Amak, akan ci gaban da muke samu na wayar da kan jama'a a cikin wannan gidan radio mai albarka, kama yanda ake kwatowa mutane yancin su kuma aka fada wa duniya waɗanda basu sani ba suna ji, musamman a cikin ciki da gaskiya din nan muna jin dadin shi ba kadan ba.
Shi ma shugaban kungiyar muryar ma'abota kafafan yada labarai don ci gaban kasa Buhari Yunusa Kumuriya ya nuna farin ciki da sabbin shirye-shiryen da sashen ya bullo da su.
Ina farin ciki da sabon shirye-shiryen da wannan sashi ya bullo da shi, musamman ma shirin masarautun mu da ake kawo mana tarihin su. Akan kawo mana tarihin abubuwan da suka gabata shekara 100 ma bamu san da su ba, muna sani da yadda al'adun mu suke da yadda abubuwan mu suke fusata. Abin da nake kira ga wannan sashi na muryar Amurka ta dawo mana da shi, wannan shiri namu na sai bango ya tsage, wannan shiri ne wanda yake da muhimmanci, shiri ne wanda yake sada mu da shugabannin mu kai tsaye ne musu tambayoyi ga alƙawarin da suka daukan mana a gurin yakin neman zabe.
Sunana Salisu Muhammad Adam, sakataren kungiyar muryar ma'abota kafafa yada labarai da ci gaban kasa. Wannan gidan radio ta zama wato jami'a, wani kololuwa ne na ilimi, shi yasa nake ganin dukkan wani abu da ya shafi rayuwa wannan gidan radio ya hada. A shirye-shirye din sashen Hausa kowanne ka daga sai ka ji duka wannan sai wannan, shi yasa ma na kira shirye-shiryen su wato jami'a.
Sunana Sabon Imam Gashuwa. Muryar Amurka duk wani sashi na rayuwa ba wata taba ba, ba wata kafa da ake jin labari wanda kuma babu propaganda a cikin ta ta zahiri irin muryar Amurka. To alƙalinmu da nake yanke hukuncin an yi ko ba ai ba, mu ji sako daga muryar Amurka.
Bayan fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan sashen, masu sauraron sun yi addu'ar jagorar Ubangiji ga sabon shugaban sashen Aliyu Mustafa Sokoto. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, wanda za a gun muke cewa karfe 2:07 na dare. Ga Ibrahim dauke da sauran labarai.
To gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta baci ta kasa baki daya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaduwa a yankin gabashin Afirka. Ministan noman kasar ta Somalia Said Hussein Lid ya ce farin na yankin Hamada na barazana ga albarkatun gonan kasar waɗanda tun daman can ba su da auki. Rukunin farko na farin da suka mamaye kasar ta Somalia a watan Disamba sun lalata amfanin gonaki da kuma wuraren kiwo masu fadin hekta 100,000 a kasar ta Somalia, a cewar Lid. Ya yi gargadin cewa rukuni na biyu na farin na iya illar da tafi ta rukunin farkon. Yan sandan Burtaniya sun bindige wani mutum wanda suka ce ya yi jigida da bama-bamai na bogi, sannan ya daɓa wasu mutane biyu wuka a birnin London jiya Lahadi. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma mataimakiyar kwamishinan 'yan sanda Lucy Dosir ta ce 'yan sanda sun yi imanin cewa wanda ake zargin Sudesh Amman ne, wanda aka sake shi daga kurkuku kwanan nan saboda zargin yana da alaka da 'yan ta'adda. Wani mutum wanda ya samu rauni har ya kasance cikin mawuyacin hali a yanzu yanayinsa ya dan kyautatu. Wata kuma wadda aka daba wuka an sallame ta daga asibiti. Mutum na uku kuma ya dan samu wato illa ne bayan da baraguzan gila sai suka same shi lokacin da 'yan sanda suka harbi a wurin. Yayin da sojojin gwamnatin Siriya ke ci gaba da dannawa zuwa lardin Idlib, wanda shine babbar tunga ta ƙarshe da ta rage a hannun 'yan tawayen ƙasar, ƙwararru na cewa mai yiwuwa yankin arewa maso yammacin ƙasar zai kasa ci gaba da bayar da mafaka ga mayakan ISIS waɗanda suka fake a wurin bayan da aka ci su da yaƙi a sauran sassan ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sojojin Siriya masu samun goyon bayan Rasha sun kwashe wata da watanni suna ta kokarin kwace sassan Idlib. A watan jiya sojojin gwamnatin Siriya sun sake kwato garin Ma'arid al-Numan mai matukar muhimmanci a yankin na Idlib, wanda ya kasance karkashin ikon 'yan tawaye tun a shekara ta 2012. yankin na Idlib na dauke da mutane wajen miliyan 3 ciki har da waɗanda suka gudu daga sassan ƙasar bayan sun rasa muhallansu a tsawon shekaru 8 da aka kwashe ana tafka yaƙi a ƙasar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A shirin mu na safe muka fara kawo muku tattaunawar Alhaji Aminu Baba Yare Maudi kan matakan da ya kamata Najeriya ta dauka domin wanke kanta da sake shiga cikin jerin kasashen da yan kasar za su iya zuwa Amurka ci gani. Ga ci gaban tattaunawar da Ibrahim Ka Almasi yayi da Alhaji Aminu.
Akwai masu cewa shugaba Buhari na kokarin ganin cewa an samu ingantaccen yanayin tsaro a kasar amma kuma wasu da alhakin hakan ya rataya a wuyansu suna sako-sako da al'amarin saboda dalilai iri-iri kai anaka ganin menene ainihin matsalar.
To akwai masu yawan zargin cewar kamar su shugabannin tsaron suna sako-sako da abu. So kuma abin da zai dore maka kai shi shugaba Buhari nan tsohon janar ne na soja yayi shugaban gwamnatin mulkin soja ya je yaki to abin sai ya dore maka kai washin me yake faruwa ne. So mu dai kiran da muke kai tsaye gare shi ya kamata ya dauki matakai na gaggawa a yi bincike a gano shin akwai sakacin shugabannin rundunonin tsaron nan ko kuma yayi matsalar ma baki ɗayanta domin a shawo kanta. Domin yanzu kai da kake wajen gwamnati ko kake wajen harkokin tsaron nan in za ka iya yin zargi domin abin da ke faruwa a zahiri amma ba za ka san takamaiman me yake faruwa ba. Amma ya kamata da shi shugaban kasa yi bincike na gaggawa domin a gano me ye takamaiman abin da ke faruwa kuma in an binciko a dauki mataki cikin gaggawa domin ba abu ne wanda yake neman a ci gaba da jan kafa a kan shi har ta ce ta rai da rayuwa kullum ana kashe jama'a.
To Malam Amin ɗazu ka yi magana game da matsalar ɗaukar mataki haka kwatsam ba tare da an karar da Najeriya kafin aka ɗau matakin ba. Kana ganin me ya kamata a ce Amurka ta yi kafin ta kai ga wannan ɗaukar mataki haka?
Na so da gwamnatin Amerika ta ba gwamnatin Najeriya kamar wani abu da ake kiran shi kamar wa'adi notice ta ba su cewa to mun ga abubuwan da yake faruwa na rashin tsaron nan domin kamar a cikin abin da suka faɗa sun kukan kamar ba a ba da haɗin kai ba ita kanta gwamnatin Amerika ba a ba ta haɗin kai ba wajen ta san halin da ake ciki domin a shawo kan wannan matsaloli. Ya kamata da an ba gwamnatin Najeriya wa'adi ne cewa su ɗauki mataki na gaggawa duk da yake kullum gwamnatin suna cewar suna ta ƙoƙarin domin su shawo kan wannan matsalar amma abin sai ka ga kamar sai ka ga abin da yake faruwa za ga mutane an ce wasu 'yan tsiraru sun taho da makamai sun hau mashina sun hallaka mutane sun tafi su ba abin da ya faru kuma in ka gano ina suke ko a tara hanya a sace mutane a jiyan sai ga da su cikin daji an je an yi garkuwa da su to kaga abin yana da ban tsoro. Amma dai mafi kukan da aka fi shi ne da shugabannin rundunonin tsaron nan ya kamata shugaban kasa ya sa ido ya yi binciken me ka neman abin da yake faruwa.
Alhaji Aminu Baba Yare Maudi kenan a tattauna wasu da Ibrahim Ka Almasi. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan waka. To madalla yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe wato Binta ta kawo mana shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta S. Yaro, jagorar wannan shiri, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako, wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata, shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya, ciki har da kasashen mu na Afirka. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar dabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. A cikin shirinmu na yau za mu yi kokarin bayyana illoli da ke tare da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Yanzu bari dai mu ji daga bakin kwararren likita Dr. Illa Al-Hassan a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, domin ya bayyana mana wasu illoli da cututtuka da masu shan miyagun kwayoyi ke fuskanta ko kuma za su iya fuskanta.
Shan miyagun kwayoyi yana iya kawo kamar cututtuka da yawa, alal misali kama yana iya taba abinda ake ce mishi kwada. Kaga kwada in ta tabu lalle ba a ce ba a magani, amma ba karamin matsala ba, tunda yana iya kawo mutum har ya zo ya samu ya rasu. Bai take haka ne, yana iya taba abinda ake ce ma anta, anta ma in ta tabu antuka ana sai samu antuka matsaloli da yawa, har ya kai shi ma yana iya samu ma kansa kala-kala shi kanshi wannan shan wannan kwayoyi. Bai take haka nan abin wanda ke ta kwakwalwa antuka yana iya samu mutum hauka, don ko bai take haka nan shan wannan kwayoyi yana isa ma mutum ciwo kala-kala, tunda akwai ciwuka wanda ake dauka, tunda ka san kwaya kala-kala ne, akwai masu sha kama substance din dauka ne ake a sha a yan hadiya, wasu kuma allura ne suke yi, kai da abubuwa ga sunan kala-kala kenan. Kawo ko a wannan ana iya daukan ciwuka kama irin su wanda ake ce ma hepatitis B, kama irin su ciwo wannan na sida da wasu daga cikin su. Don kun gani vraiment shan kwaya abu ne yake wanda yake da illa da yawa bisa kan mutum shi kashi. Don ko fa take haka nan akwai illoli kala-kala busa harkan ke take miji zaman takewa mutane gaba dai, tunda kuna gani yau terrorism yanda ake ciki shi kanshi wannan kwaya ce ke ta hidda shi wannan kasuwanci da kuke gani kenan, abu ne wanda ya zamanto kamar da duniya ma ne gaba dai. In mutane suka sha kwayan nan ba abin da ba su iya, alhali inda suna cikin kansu antufa akwai abubuwa da yawa wanda ba su iya yi mai wannan kwaya. Ka gani akwai inda yau zaka dauka mutanen nan saboda wannan abin, ka wani rezo ne ake ce ma na mafia. Kuna gani yanda kamar kasashe irin su Italia, irin su Bolivia, irin su Mexico, babban kasa ma Amurka, kuna gani yanda ke fama da wannan matsaloli na miyagun kwayoyi, fasko sun shiga ko ina. In ka dauka cikin airport ake cikin ina ne, ko ina akwai wannan sumoga na miyagun kwayoyi. Duka shine ke tahedawa ga dukkan matsaloli, musamman ma bisa harkan terrorism wannan kowa ya sani. Duk masu abin kuna ganin da an duba ku gan cikin wannan ayyuka na kwaya. Banda shi akwai illoli wannan ke shi ma na kasa da kasa, kamar na blanchiment d'argent, halatta kudaden haram. Mutane suna alhali suna wannan kasuwanci ne mai na kwaya ne, mai sai a zo a sa su cikin circuit na kware domin ce aga abinda kake yi shine ne ka samu alhali kwaya ce ta sa wannan. Don kun gani illa ya huce mata kiwo lafiya kadai, bai ya zamanci bisa harkan tattalin arziki ma shi kanshi.
A likitance idan aka yi katari aka samu wanda yayi nisa cikin amfani da miyagun kwayoyin nan, akwai wani mataki da ake dauka domin cire masa kwadayi ko kuma sha'awar ta'ammali da miyagun kwayoyi?
Kware ko akwai matakai da wanda ake dauka a likita, ana antuka akwai magunguna da wanda ake sa ake iya ba mutum ya zamanto har ya kai wannan shi harkan kwaya ya fitar ita. Mai kun san abu ne wanda yake ba wurin mutum ne kadai ba, har ahalin turkin mutum ya kamata a duba. Kakane kamata kai zama, tunda in ma ka bari yanzu in koma cikin miliyoyi inda mutane ke abin, ga wannan miliyoyi na iya influence mutane. Mai lalle a likita ya kama mutum, lalle ana akwai abubuwa da yawa wanda ake ba mutum domin abin ne ya zo da sauki. Wannan hakan ne, har ya kai ma wasu suna iya samu su bari, tunda ka san likita mutane suna dibin kawai magani kadai, a likita ba magani kadai yake yi ba. Akwai squeeze and charge wannan psychological wanda ake ma mutane wajen likita da yawa don kai yana kawo a ja hankalin mutane abu har turashi ana aikata yana ya kamata mutuna na hana shi rayuwa da mutane wanda suke tare da wannan abubuwa
waɗannan dalilai ne ke bambanta miyagun ƙwayoyin da ke haddasawa masu ta'ammali da su taɓuwar hankali da kuma waɗanda ke haddasa wasu cututtuka irin na cutar ƙoda nan da ka bayyana
duka guda ne me yasa suke taɓa hankalin mutum fa suke kasan in mutum ya sha wannan maye da yake yi shine zuwa gaba abu ana yana taro har ya taɓa ƙwaƙwalwa shi kuma wancan wajen abin game ake mishi ƙwada da wannan kamar furudu ne ake ɗauka mutum yana ɗaukan su yana ɗauka yau gobe kun san abu ne abin ga toxicity gare su ƙwarai kamar guba ce ana sha yau gobe abin sai kai ya yawa shi yasa shi sa taɓa wannan abubuwa har su kai shi samu mutum wasu daga cikinsu ma wani cancer kenan kaga abin ya kawo cancer haka harkan sai a hankali.
To masu sauraro, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako, za mu duba abin da wasu hukumomi ke yi game da shan miyagun ƙwayoyi a ƙasashensu. Yanzu a madadin Sulaiman Muminu Barma da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shiri, ni Binta S. Yaro nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa alala ce, kwaya ko saurara, kwaya ko basha ne.
To madalla a gaida Binta S. Yaro yanzu kuma sai wasu sakonni da ku wato yanzu dai ga shirin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka rundun 'yan sanda a jihar Ekiti ta ce ta fara wani shiri na daukan kuratan 'yan sanda kimanin 800 da za su taya jami'an rundun 'yan sandan jihar aiki na tabbatar da tsaro a jihar da ma kasa baki daya. Tsaro da kakakin rundun 'yan sandan a jihar Ekiti Sunday Abutu ya fitar ya ce matakin na daya daga cikin shirye-shiryen da rundun 'yan sanda a Najeriya ke da daukan 'yan sanda 'yan asalin jihohinsu da za su taimaka wa rundun 'yan sandan wajen tabbatar da tsaro bisa amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa trailer cike da babura ne ke barin Lagos zuwa arewacin Najeriya. Jaridar Trust dai ta bayyana cewa sakamakon hana yin haya da babura da gwamnatin jihar Lagos ta kakaba yanzu haka trailoli cike da babura da aka fi sani da Okada na barin birnin da Lagos domin zuwa arewacin Najeriya. Akasarin masu baburan da sun gwammace su bar jihar ta Lagos walau dai a kan baburan nasu ko kuma a sanyo su a manyan trailoli da suka yo arewacin Najeriya. Jaridar Daily Trust dai ta ce wakilinta ya kirga trailoli cike da babura kimanin guda 5 wayanda suka yo arewacin Najeriya. Yanzu dai sakamakon hana hawa ko haya da babura da gwamnatin jihar Lagos ta kakaba, fasinjoji da sauran al'ummar jihar sun bayyana shiga wani hali na kakanikayi wajen samun ababen hawa domin zuwa wurin aiki da kuma wasu harkokinsu na yau da kullum. Abinda ma ake ganin zai fi kamari a yau Litinin bayan an koma aiki. Ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito labarin da ke cewa jagoran cocin Redeemed Christian Church of God Pastor Eno Adeboye ya jagoranci wata zanga-zangar lumana a birnin Lagos domin nuna adawa game da rashin tsaro da ke addabar 'yan Najeriya. Kamin jagorantar zanga-zangar dai sai da Pastor Adeboye ya jagoranci gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya da kuma tsaro a Najeriya bayan kammala wani azumi na yini uku da kristocin suka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya. Ita kuwa a ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar The Vanguard ta ruwaito cewa yanzu haka dai gwamnatin Najeriya ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai yi nazari akan haramta ba da biza da gwamnatin Amurka ta kakaba wa 'yan Najeriya. Najeriya dai yana ɗaya daga cikin ƙasashe 6 a nahiyar Afirka da gwamnatin ta Amurka ta haramta a baiwa 'yan ƙasar biza zama a ƙasar ta Amurka. Sauran ƙasashen dai sun haɗa da Eritrea, Kazakhstan, Myanmar, Sudan da kuma Tanzania. Najeriya dai ta yi kukan cewa gwamnatin Amurka bata shaida mata tun farko dalilin da yasa ta sanya sunan Najeriya a cikin jerin ƙasashen da za a hana 'yan ƙasar su takardar izinin zama a ƙasar ta Amurka ba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
kuma da lagai da Babangida Jibrin da sharhin jaridan Najeriya. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ki kira ta waya kuna ajiye mana.
Salamu alaikum. Sunana Muhammad Langa. Wallahi ga zuwa Najeriya. Kuma da ta corona virus da ta samu a kasar. Kana ina da ubangiji Allah.
Alhamdulillah. Da yan sarrafin taron mu na kungiyar muryar talaka na kasa a jihar mu ta Yobe muka yi lafiya muka gama lafiya wannan abin alfahari ne abin godiya ne ga Allah
assalamu alaikum tashin Hausa na muryar Amurka sunana Alhaji Musa Amerika suya kabin Najeriya mazauni Kwari abin da nake son yi bayani a kai shine na farko dan dai mu kwaran dai kowa sani a duniya dai ba musulmi ba ne wasu ne waɗanda sun kalli na suka koyi larabci ko larabci kuma yare ne ana koyon shi kuma sun koya a Nigeria amma suna ci ne zaluncin al'ummar musulman duniya suna bayani da larabci domin a ce musulmi ne a tsamuwar musulmi ubangiji Allah ka isa mana bato ko haram Allah shi kun yi ceto da musu asiri.
Da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta bakinsa ta kakkabo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga China. Alhalin ko jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. Ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Damakar a yau ɗin Litini wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020. Fagen ya cinkushe da 'yan takara 11 waɗanda kowannensu ke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat don kauda yiwuwar sake zaɓar shugaba Donald Trump a watan Nuwamba. Gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaɗuwa a yankin gabashin Afirka. Ministan noman ƙasar ta Somalia Said Hussein Lid ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan ƙasar waɗanda tun daman can ba su da auki. Rukunin farko na farin da suka mamaye ƙasar ta Somalia a watan Disamba sun lalata amfanin gonaki da dama.
To madalla masu sauraro anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu ajikan abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfila Hashin Gumal da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.